sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Saginna sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 9 ga watan Satumba na shekarar 2023 a cikin shirin namu din za ku ji cewa tabbatar da tsaron Najeriya ta ce takaranta sun hallaka sama da yan ta'adda 800 kama kowace rana Asabar Ibrahim Kalmasi Garba ya shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin labaran wasanni a takaice amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomi da mazauna wani gari a Somalia sun ce wani harin da aka kai ta sama yayi sanadiyar asarar rayuka da dama da suka hada da yara kanana yayin da kuma aka kashe wasu ƴan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi dake da alaka da Al-Qaeda. Rundunar sojojin Amurka ta ce abin takeici fararen hula sun jikkata har ma da kashe wasu a kusa da wani wuri da sojojin Somalia suka kai hari a ranar Laraba. Amurka ta ce ta kwashe fararen hula da suka jikkata bisa bukatar gwamnatin Somalia amma ta ce sojojin ta ba su kai farmaki ta sama ko kuma halartar wurin da aka kai harin ba. Amurka bata amsa tambayoyi kan lamarin ba to sai dai ta amince da kashe fararen hula a can baya a Somalia. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya ƙaru zuwa sama da 1,000 yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamurran cikin gida. Girgizar ƙasar ta auku kan tsaunukan Atlas kimanin tazarar kilomita 72 daga Marrakesh wani sanannen wurin 'yan yawon bude ido. Wasu gine-ginen sun ruguje a Marrakesh lamarin da ya raba iyalai da dama da muhallansu inda da yawa daga cikinsu suka ce za su kwana a waje saboda suna fargabar komawa cikin gidajen nasu da suka rushe. Abdulhaq Al-Amrani wani mutum mai shekaru 33 a Marrakesh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa na ga gine-gine suna motsawa ba mu san abin da za mu yi ba a irin wannan yanayi. Daga nan na fice waje inda na ga akwai mutane da dama a nan. Haka kuma an je girgizar ƙasar har a ƙasashen Portugal da Algeria. An baiwa kungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU damar zama mamba ta dindindin a kungiyar ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta G20 kamar yadda Prime Minister India Narendra Modi ya bayyana a yau Asabar. Yana mai ƙara jaddada ƙudurinsa na bada babbar dama ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karɓar bakuncin babban taron kungiyar na bana. Sanarwar da Modi ya bayar a jawabinsa na buɗe taron na G20 na ƙarshen mako yana zuwa ne a yayin da rikice-rikice a duniya da kuma rashin halartar wasu manyan ginshiƙai suke barazana haifar da wuya a iya cimma wata matsaya kan wasu muhimman al'amura. Duk da haka an sami goyon baya sosai na saka kungiyar ta AU a cikin kungiyar G20 wanda ya sa ta kasance kungiyar ƙasashe ta biyu da ta zama memba bayan kungiyar tarayyar Turai. Bayan ba da sanarwar da kuma gaisawa da shugaban kungiyar AU na yanzu wato shugaban kasar Comoros Azali Asumani, Modi ya kuma gayyace shi da ya dare kan kujerar wakilcin kungiyar a G20. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A halin da ake ciki kuma jita-jita kan ko gwamnatin Hindu mai kishin kasa ta Prime Minister Narendra Modi na kokarin sake sunan kasar India zuwa Bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron G20 da ke gudana a New Delhi. Yayin da aka soma taron a yau Asabar a jikin allon da ke gaban Prime Minister Modi an rubuta Bharat a maimakon India wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya. A cikin jawabinsa na buɗe taron kuma a cikin harshen Hindi, Modi ya ce Bharat na maraba da wakilan taron a matsayin shugaban kungiyar G20. Muhawarar yiwuwar yunkurin sauya sunan kasar ya fara yin kamari ne a farkon wannan makon bayan gayyatar walimar cin abincin dare da shugaba Draupadi Murmu da yi wa wakilan G20 wadda ta fito da sunan shugaban Bharat. Ya kasance al'ada yin amfani da India a cikin sadarwar hukumar da aka aika cikin harshen Turanci. India sunan da duniya ta san kasar da ke da mutane biliyan 1.4 an san shi a hukumance ta hanyoyi guda biyu da farko kundin tsarin mulkin kasar dai ya ce India wato Bharat za ta zama gamayyar jihohi. An tarotsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rasha ta mamaye na Polohi da ke yankin Zaporizhia da yammacin jiya Juma'a, kamar yadda jaridar Independent take tarwaito a yau Asabar. Magajin garin Melitopol shine ya bada sanarwar lamarin a shafin Telegram, yace an kuma zakulo ƴan kasar Rasha da ke cikin ginin. Rasha ta yi ikirarin mamaye yankunan Ukraine na Kherson da Zaporizhia da Donetsk da kuma Luhansk. Dakarun Ukraine na kara matsawa kan fagen dagar kariya na Rasha a garin Robotini, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin rahotonta na tsaron sirri kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a yau Asabar. Sanarwar wadda aka wallafa a shafin X da aka fi sani da Twitter a da, ta kuma nuna cewa akwai yiwuwar Rasha ta kwashe sojojinta daga wasu yankunan na fagen dagar don maye gurbin rundunonin da suke da rauni a kusa da Robonich.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude tasken rahotanninmu. Headquarter Rundunar Tsaron Najeriya ta ce nakaranta sun hallaka sama da ƴan ta'adda 800 cikin wasu farmaki da ta yi watanni uku tana kaiwa a sassa daban-daban na ƙasar. Sai dai masana tsaro na cewa har yanzu da sauran na Akaba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Hassan Maina kai ne ya aiko mana.
The military neutralized 814 terrorists and we arrested 1,326 of them.
Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General E.S. Buba, ke bayanin cewar cikin watanni ukun da sun ka gabata, sojojin Najeriya sun halaka kimanin ƴan ta'adda guda 814, sun kuma cafke guda 1,326, sun kuma cafke masu garkuwa da mutane guda 43, da kuma masu tsegunta musu bayanai guda 231, kana da ƴan fashi guda 33, da barayin shanu guda 80, da kuma ceto kimanin mutane 721 da aka sace su, yayin da ƴan ta'adda kimanin 4,560 da iyalansu suka saranda.
Troops recovered a total of 501 assorted types of weapons.
General Buba yace dakarun sun kuma kwato nau'o'in makamai daban-daban sama da guda 500, da harsasai kimanin 3,261, da mashanin sata sama da kimanin guda 3,000. Sannan an samu nasarar hana Najeriya yin hasarar abin da bai gaza naira miliyan 4,000 ba daga aika-aikar barayin danyen mai.
Save the country an estimated value of not less than 4 billion naira.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, duk da wannan babban abin ayaba ne, to amma fa da sauran magana.
Terrorism Prevention Act wadda shugaba Buhari ya samu hannu, kotu ita ke take dama na farko ta ainihin wane ne dan ta'adda. A ƙarƙashin wannan akwai committee wadda dokar ta bayar da dama cewa a kafa, wadda kuma shi babban mai ba ma shugaban ƙasa shawara shi ke ayyana da wannan committee din. To akwai abin da suke ce ma sanction list, wato duk wani dan ta'adda ko kungiya ko dan wanda ake tunanin dan ta'adda ne ko kuma dan ta'adda na ƙasa da ƙasa a cikin shi wannan kundin ake ajiye shi. To abin tambaya shi rundunar sojan Najeriya tana nuna mana cewa waɗannan wayanda ta kashe suna cikin wannan sanction list ne, da wani hurumi take da shi na kiran wayanda ta kashe din ƴan ta'adda. To kaga akwai buƙatar a yi daga tsantsan.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan aikin da dakarun ke cewa sun yi da zai yi domin samar da kwanciyar hankali a sassa daban-daban na ƙasar. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Yeah.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za a iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya yau za a ji kashi na uku na ansar tambayoyi kan tarihin ƙungun Kano dalilan yin su da kuma lokutan da aka yi su da dai sauransu Mai tambaya idan an tuna dai shine Sama'ila Abubakar Kano to idan mai tambaya da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samu daga Professor Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai tsora daga inda yayi bayanin yadda aka gina kofofi shida sannan a ji yadda aka ci gaba da gina wasu kofofin kamar yadda yake
lokacin sarki Muhammad Rumfa Kano tare da bunƙasa sai ga akwai bukatar a ƙara girman garin fadin garin da kuma kofofi to shi daga kofar tuji ko da ake kira kofar wambai sai ya ƙara gini sai ta zo ta akai kofar mata sai aka je akai kofar dan agunji sai aka je akai kofar na'isa ka gani sannan sai akai kofar dogo kofofi hudu shi yayi to kaga bangaren gidan sarki ne yanzu kaga duk daga baya kai lokacin Muhammad Rumfa aka shigo da su cikin gari da a waje
ba da latta wajen Mandauri ta kamar cikin Mandauri din nan
kaga an shigo da nan wajen gidan sarki kauyen su gongozo da an shigo da su cikin Kano kaga ni duk inda yake wajen su galadanci din nan wajen su Hausa yanda ake duk aka shigo da su cikin Kano to saboda haka cikin garin Kano to lokacin shi kuma Muhammad Rumfa kenan sai ya kara kofofi goma kofofi hudu sai suka zama goma kaga lokacin gijima su da yusa an yi kofofi shida bayan shekara 300 ko 400 lokacin Muhammad Rumfa shi kuma sai ya kara kofofi hudu
to amma duk sakafin ban katse ka ba anan tunda yanzu wannan bayanin naka ya ce ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin Kano bayan Kano ta burin kasa a lokacin Muhammadu Rumfa misali da kenan gidan sarkin Kano a ina yake
yau guda su gidan sarkin Kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen Dala inda ake kira tsakanin Madabo da Zaitawa wato Garki a nan tsakanin Madabo da Zaitawa da Garki a nan gidan sarki yake yanzu duk a rarrabe sun zama gidaje amma da asalin ne gidan sarkin Kano dai a nan cikin gari nan bakin kasuwa in ka wuce jujin yallabu ka je dai garke tun wanda yanda in ka wajen ko wajen ofishin wakilin arewa to daga gabas to nan ne a nan gidan sarki yake lokacin Muhammad Rumfa shine ya ga Kano ta yi girma saboda haka daman kuma shine kamar galadima aka bashi yake lura da nan bangaren su gongozo da sauransu yana mulkin su kamar shine daga cikin ko kuma hakimin wajen to da ya zama sarki tunda dama a ce yake yayi gidan makama a nan yake zaune saboda haka da ya zama sarki sai ya ce to ai Kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba sai gina sabuwar fada shine gidan sarki ne yanzu to kuma sai aka ƙara katanga ganuwa wacce ta shigar da gidan sarki yan cikin ya zama cikin birni to shine ya ƙara kofofi hudu ta nan bangaren to shi kuma bayan shekara kamar 100 bayan shi sai aka samu sarki Muhammad na zaki shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaƙi da suka sina sai ga yayi an yi duli wajen shekara ɗaya ko biyu sarki bai dawo ba sai ce me zai yi ko ya burge sarki ne sai ce abinda zai yi burge
sarki nan da sarki yakan yin tafiya haka ko da ke tafiya ce yaki ko
yaki ne yaki ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna su daukar da ransu dan su kare mutuncin kasar su su ba sata suke yi ba su so suke su kare mutuncin jama'ar su ba kudin jama'a za su dauka su ci ba
sarki ya tafiya tsawon shekara biyu yaki
eh kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba domin da ya kare martabar wajen sa ko a lokacin Fulani ya an yi wannan sarki Abdullahi maje karofi sai ya shekara biyu a wajen takai da Sumaila domin ya kare martabar Kanawa daga hare-haren mutanen Ningi saboda haka shi yasa in suka mutu zaka ji mai duke su ne suka bari saboda abin takeici ne ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun dan ya samu dan ya arzuta kansa ya zama wani ya kece raini to su na wancan lokacin mutuncin su da komai ya ta'allaka da kan mutuncin jama'ar su akan wannan sun yarda su mutu kuma in suka mutu zaka cewa ba su da komai duk abin da suka bari na kasa ne ni dukiyar jama'a ne wanda ya haushi ne zai gaje su
ina gaida ku hausawa daga nan Sudan har Kano daga can Kano har Asmara daga Asmara har Ko'ina mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu Dayatar Allah gani nan zuwa Dayatar Allah gani nan zuwa Yau shi zanjani Najeriya Yau shi zanjani Kano
to saboda haka idan mutun yana ganin sarakuna da aka so su ne mutuncin garin da kake in ka ga yanzu kuma ba su da amfani to kakannin su ne mutuncin garin su ne kuma suka kare su fuska sa garin ya zama aka zo kana cin gajiyar sa in yanzu ka zage su to baka san tarihi bane amma inda ka san tarihi to girma masu zaka yi to ba wannan ce a gaban mu wanda shine
da sarki Muhammadu nan fa ya tafi na zage
shi kuma da yazo sai aka kara kofo sai aka sake kara girman Kano
a baya ka ce ya tafi yace sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya yi shekara eh ya tafi abin nan
da zage karni na 17 kenan saboda haka wannan Kano da aka bari kon gari sai ga jama'a suna da tutuwa saboda zaman lafiya da aka samu daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina to ga sarki can ya tare shi ana ta fata kai saboda haka mutane yan kasuwa suna samu suna shigowa sai jama'a suka da yawa to sai aka cewa inda gidaje suke sun yi kadan a dade shigo da wani filin abu a fada ganuwa to saboda haka fada da ganuwar sai shi kuma wan bankan na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan gani shi ma Aminu Kano sai ya bude Kano sai ya je kofar Kabuga sai aka kada fadinta daga nan bangaren sai aka je aka yi kofar Kabuga a gani sai aka zo aka yi kofar Duka Wuya sai aka zo aka yi kofar Gadan Kaya to shine fadada ta daga nan wajen sai aka shigo da wannan filin sai ya shigo cikin garin Kano
shine
a cikin zaman 13 sun kai dai kamar 11 a lokacin
na'am
to saboda haka sai kuma lokacin da Turawa suka zo lokacin da Turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a Kano sun kawo ruwan famfo sai aka yi magudanar ruwan famfo a ban shekara to saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tankin ruwa da yake akan goren dutse to ta yaya za a cin da duk badala ce ba da inda za ka iya shigowa sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa sai sarki lokacin zamanin sarki Abdullahi Bayar sai aka yi kofar famfo kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wajen kadi zaka dauki hanyar
Aurayi
to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayar aka yi ta sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu a gane ko saboda aka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa middle wacce ake kiranta Rumfa College yanzu. To sai aka ce to ita ma ai kofa wanda daga cikin gari dalibai za su iya fita ba tare da wahala ba, sai aka yi sabuwar kofa. Kaga an kara biyu kenan. To sai suka cika 13. To sun yi tarihin su zuwa dai zamanin Sarki Abdullahi Bayero aka gama gina kofofi suka zama 13 dai.
Ga alama tambayoyin na shi Malam Sa'idu Abdullahi kama kara ɗaya su, amma kuma ya ce dan kai mana bayanin amfanin su da kuma misali a shekarun misali da aka gina su da wanda ya gina su baya ga dalilan tsaro din nan da ka ambata da kuma wannan na baya da kace an yi kofar famfo sakamakon samar da ruwan famfo na farko a Kano da aka yi injin ruwan a cikin shekara ana so a turo shi Kano. To akwai dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke.
To ai shine babban dai abu shine tsaro. Dukkan su abu shine tsaro. Idan ka duba Malam Mahmud za ka cewa ko gida ne yanzu zaka shiga yana rufe. Dole sai ka kuma kasa. Sai an san kuma waye shi. A yanzu in zaka shigo Kano waye ke sanin ka shi? Waye ke sanin
babu.
To kan di sanin saboda yanzu Kano ta zama ba ta da gata. Kowa zai yi shigowa lokacin da kun ba sani ba, sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko mai ko baka da yadda zanki, amma da ba kai sama a lokacin zo wannan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo, kuma ya fita an san ya fita, kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo, kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma. Baka isa wajen kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka saga ka ba wani ya ce yi ba, baka isa ba. Dole sai ka bi ta hukuma tunda akwai tsaro na wannan badala, ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yinta. Badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan zurfi ne da shi, sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba. Mesoshin da suke wajen ma mata iya mutane, mesoshi mesa mata iya mutane. Ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC, makarantar ‘yan matan WTC wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din, wallahi mesoshi ne suke cinye akuya, za ka suna kukan ‘yan akuya. To a lokacin duk nan kewayen duk wace ta ƙarshe ba ka isa ka ratsa ba, ko doki da isa ya ratsa ba, dole sai ta kofa. Kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda isa ya shigo Kano sai da safe, kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita, saboda haka ba za ka samu bako a Kano ba, in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma. To wannan tsaro kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na tarihin kofofin birnin Kano. Yanzu a madadin mai an samu na tambayar Profesa Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer-mu da engineer-mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Tsagai da Ibrahim Garba, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Asalin kasan Portugal Cristiano Ronaldo ya sallamawa babban abokin hamariyarsa a duniyar ta mola wato Lionel Messi na Inter Miami, yana mai cewa daddiyar adawar da ke tsakanin su ya kawo ƙarshe. Ronaldo da yace adawar da ke tsakanin su da Messi mai tsafta ce, kuma dukkanin su sun kafa tarihi a duniyar ƙwallon ƙafa, yana mai cewa bai kamata masoya su nuna wa ɗaya daga cikin su kiyayya ba. A bangaren gasan ƙwallon garin Ruga kuwa, inda a jiya Juma'a aka bude gasan cin kofin duniya ta ƙwallon a nazarin ruga ko kuma rugby ta maza a birnin Paris na ƙasar Faransa, gasar da za a shafe makonni 7 ana dokawa tsakanin ƙasashe 20 wadda aka rarraba su zuwa rukuni 4. Al Inter ta sake mika ta yunfan miliyan 200 don siyo Salah daga Liverpool, inda a ranar 7 ga wata ne ake kulle kasuwar musayan ƴan wasa ta Saudi Link, ƙasar da ke ci gaba da kwasar tarin ƴan wasa daga nahiyar Turai. Sai dai cinikin da ya fi jan hankalin jama'a daidai lokacin da ake shirin kulle wannan kasuwar shine batun yuwan sayan Muhammad Salah na kasar Masar daga Liverpool. Bayanai dai na nuni da cewa tun farko Al Ittihad ta yi wa dan wasan tayin fon miliyan 150 domin kai shi Saudiya, amma Liverpool ta yi watsi da tayin, sai gashi kuma kungiyar ta sake komawa da tayin fon miliyon 200. Yanzu kungiyar bata ce komai ba game da wannan gwagwabar farashin, ko da yake babu ma tabbacin cewa za ta amince da sayar da Salah ga Al Ittihad. Lura da yadda tafiyarsa zai yi wa kungiyar gagarumar illa daidai lokacin da take kokarin murmurowa daga koma bayar da ta fuskanta a kakar da ta gabata. A bangare guda kuwa, Saudiya na son kai dan wasan ne gabanin watan Disamba, inda za ta karbi gasar cin kofin duniya na kungiyoyi, wato Club World Cup, wanda ke nuni da cewa za ta iya saka ko nawa ne farashin don sayen shi. Shi kuwa dan wasan Real Madrid Luka Modric ya cika shekaru 38 da haihuwa a yau Asabar, wanda aka haifa a Zadar a Karoti ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 1985. Mai takale da na gurbin tsakiya na Real Madrid ya bugawa kungiyar ta Spaniya wasanni 492 da kuma daukar kofi 23. Tsohon dan kwallon Tottenham ya koma Santiago a kakar 2012 zuwa 2013 daga kungiyar da ke buga Premier League. A ranar 27 ga watan Agusta, Real ta sanar da cimma rajejeniyar daukan dan kwallon kafan Tottenham kan fam miliyan 30. Daga nan Modric ya saka hannu kan kontragin kaka biyar da kungiyar ta Spaniya. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Hukumomi da mazauna wani gari a Somalia sun ce wani harin da aka kai ta sama ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da suka hada da yara ƙanana, yayin da kuma aka kashe wasu 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da Al-Qaeda. Rundunar sojan Amurka ta ce abin takaici fararen hula sun jikkata har ma da kashe wasu a kusa da wani wuri da sojojin Somalia suka kai hari a ranar Laraba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya ƙaru zuwa sama da 1,000, yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatan lamurran cikin gida. An baiwa ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU damar zama mamba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta G20, kamar yadda Prime Minister na India Narendra Modi ya bayyana a yau Asabar. A halin da ake ciki kuma jita-jita kan ko gwamnatin Hindu mai kishin ƙasa ta Prime Minister Narendra Modi na ƙoƙarin sake sunan ƙasar India zuwa Bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron G20 da ke gudana a New Delhi, yayin da aka soma taron a yau Asabar a jikin allon da ke gaban Prime Minister Modi an rubuta Bharat a maimakon India, wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya. An tarwatsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rashar ta mamaye na Polohi da ke yankin Zaporizhia da yammacin jiya Juma'a, kamar yadda jaridar Independence ta kifta ruwaito a yau Asabar.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu zai ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na boahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai, da Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.